Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 15 ga watan Agusta na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanan labarai.
To Maryam, shugaban Amurka Donald Trump ya yi allawa da masu rajin ɗaukaka farar fata wanda suka shirya wata rigima a ranar Asabar a Charlottesville na jihar Virginia. Sannan Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce ra'ayinsa da na shugaban Amurka Donald Trump ya zo daidai na dakatar da shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. Sannan kuma akalla mutane 300 ne aka tabbatar da mutuwarsu ne guda bayan malalar tabo da ambaliya suka mamaye birnin Saliyo.
To Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar ɗaliban Najeriya ta ƙasa ta yi kira ga gwamnatin ƙasar akan ta sasanta da malaman jami'o'i don kawo ƙarshen yajin aikin da malaman suka fara jiya. Bayan haka za ku ji cewa mayakan Boko Haram sun sake kai hari a wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani babban taro da ƙungiyar matasa musulmi suka yi a birnin Agadez da ke jamhuriyar Nijar. Yaƙi da ta'addanci na ɗaya daga cikin abubuwan da suka mai da hankali a kai a wannan taron. Muna kuma ɗauke da shirin noma wanda Sarfil Hashim Gumale shirya zai kawo. Amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi allawa dai da masu rajin ɗaukaka farar fata da suka shirya wani gangami wanda ya haddasa asarar rai a ranar Asabar a garin Charlottesville na jihar Virginia, inda ya ce wariyar launin fata muguwar ɗabi'a ce. Karo na farko kenan tun lokacin da wannan rikicin ya ɓarke, shugaba Trump ya kira ayyukan masu ɗaukaka farar fata da 'yan Nazi da kuma 'yan KKK a matsayin miyagu masu wuta da zaune tsaye, abinda Amurkawa suke allawa dai da shi. Shugaban ya sha alwashin cewar duk wanda ke da hannu a wannan rikicin wariyar launin fata da aka haddasa shi a Charlottesville za a hukunta shi, kuma ya ce abinda ya faru mummunar nuna tsanani da rashin haƙuri da juna da kuma ta da zaune tsaye. Kalaman na shugaban sun biyo bayan suka da ya sha ne daga 'yan siyasa a kan gaza fitowa fili ya ambaci ƙungiyar da sunanta kwanaki biyu da bayan aukuwan wannan lamarin.
Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe ya ce shi da shugaban Amurka Donald Trump sun amince akan cewa takawa shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa abu ne da za su fi mai da hankali a kai. Shugaban ƙasar Japan ya shaidawa a manema labarai a birnin Tokyo cewa shi da Trump sun amince akan wannan batun ne a wata hira da suka yi ta wayar tarho yau Talata. Tattaunawa tsakanin abokan ƙawancen ta zo ne a daidai lokacin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yake faɗin cewa zai jira kafin ya kai farmaki a yankin Guam na Amurka da ke gaɓar tekun Pacific. Jami'an Koriya ta Arewa sun faɗawa kamfanin dillancin labaran ƙasar na KCNA a yau Talata cewa shugaba Kim ya samo rahoto daga sojojinsa akan shirin kai farmaki a Guam, inda cibiyoyin aikin sojan Amurka da dama suke. Rahoton ya ce Kim zai ci gaba da sa ido akan abin da ya bayyana a matsayin sakarci da rashin hankali na Amurkawa kafin ya ɗauki matakin ƙarshe. Sai dai an ruwaito kalaman nasa yana cewar idan Amurkawa suka ci gaba da ayyukansu a yankin Koriya, to Arewacin Koriya zai biyo sahu da shirinsa kamar yadda ya tsara.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 300 ne aka tabbatar da mutuwarsu wuni guda bayan da malalar tabo da ambaliya suka mamaye Freetown, babban birnin ƙasar Saliyo, amma kuma jami'ai sun ce akwai yiwuwar adadin ya ƙaru. Wannan bala'i na safiyar jiya Litinin ya biyo bayan ruwan sama ne kamar da bakin ƙwarya na sa'o'i da dama, waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce wani yanki da abin ya fi muni a Regent hanyoyi sun zama magudanan tabo. Akalla mutane 2000 ne suka rasa matsugunan su. Iyalai dai suna tona tabo domin su nemo ƴan uwansu yayin da aka girke sojoji su taimaka wurin aikin ceto. Hotuna da hotunan bidiyo da ƴan ƙasar suka dora akan shafukan sada zumunta sun nuna tabo ya rufe mutane har zuwa kirjinsu. Kakakin ma'aikatar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ya shaidawa kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa cewar ƙungiyar ta kirga aƙalla gawarwaki 312. Jama'ai kuma sun kiyasta cewar dubban mutane ne suka rasa matsugunansu.
Tsohon mai faɗa a jiri na biyu a ƙungiyar Al-Shabab ya ce ya fice daga wannan ƙungiyar 'yan bindigar ta Somalia. Moktar Rabo da aka fi sani da Abu Mansur ya gana da manema labarai a wani otel a birnin Mogadishu inda ya sanar da ficewarsa a yau Talata. Ina son in shaidawa al'ummar Somalia da ƙasashen duniya cewar na fice daga Al-Shabab shekaru 5 da watanni 7 da suka shige. Domin haka ni ba dan wannan ƙungiyar bane, a cewar Moktar a wata sanarwa da ya shirya. Ya ce na bar ƙungiyar ne saboda rashin fahimta da sabanin aƙidoji waɗanda suka sabawa manufofin addini da mutane da kuma ƙasar a cewarsa.
Shugaban Iran Hassan Rouhani ya faɗa a yau Talata cewar ƙasarsa ta gwammace kiyaye yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 akan shirinta na makaman nukiliya, amma idan Amurka ta ci gaba da barazanarta da kuma takunkumi, Iran za ta ci gaba da shirinta na nukiliya har ma ta ƙara ƙaimi fiye da farko. Da yake jawabi ga wakilan majalisar dokokin ƙasar ta wani shirin talbijin, Rouhani ya ce Amurka ba ƙawar kirki ba ce. Rouhani ya ce masu ƙoƙarin komawa ga kalaman barazana da na takunkumi suna yaudaran kansu ne, ya ce suna hanawa kansu damar cin gajiyar zaman lafiya. Iran ta ƙi amincewa da sabbin takunkumi da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya a watan da ya gabata akan mutane da ke da hannu akan shirin nukiliyan Iran da kuma sashen tsaro na juyin hali wanda ya mayar da martani akan gwajin makaman nukiliya na ƙasar Iran.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ɗaliban Najeriya da ake kira NANTS a takaice ta ba gwamnatin Najeriya wa'adin kwanaki 21 ta sasanta da ƙungiyar malamai ta ƙasa wato ASU don kawo ƙarshen yajin aikin da malaman jami'o'in suka fara jiya Litinin akan kasa cika alƙawarin da gwamnati ta yi wa malaman. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin daga Lagos na da ƙarin bayani.
Kamar dai kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ita ma dai kungiyar dalibai ta ƙasa wato NANTS ta dora laifin ne kacukan akan 'yan siyasa waɗanda kungiyoyin biyu suka dora wa laifin son kansu tare kuma da yin shakulatin ɓangaro ga duk wasu harkoki da bai shafe su ba. Ita ma dai kungiyar ta dalibai ta ƙasa ta baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya kwanaki 21 da ta sasanta tsakaninta da kungiyar malaman ta ASU ko kuma ɗaliban su sa ƙafa wando ɗaya da gwamnati. Ƙungiyar ɗaliban dai ta yi barazanar tsayar da harkokin gwamnati in har kwanaki 21 suka cika ba tare da gwamnati da kuma ƙungiyar ASU sun shawo kan lamarin ba. To koya wannan yajin aikin ya shafi wasu ɗalibai na jami'ar Lagos? Ga dai abinda wasunsu ke cewa.
Sunana Umar Usman Askira. Kai, mu kam mu ɗalibai ba mu ji daɗi da lamarin abun ba, kuma wallahi timetable mana exam ya fito akan za mu fara exam 28 ga wannan watan. Muna shirye-shiryen exam. Gaskiya mu dalibai ba mu ji daɗi ba sosai, ba mu ji daɗi ba.
To sun ce suna wannan yajin aiki ne domin matsalar taɓarɓarewar ilimi a jami'o'in nan. Ku ba ku ganin ya taɓarɓare kuma ya kamata gwamnati wani abu?
A gaskiya gwamnatin tarayya ya kamata ta saurare su zauna a teburin shawarwari su yi solving din problem nasu. Gaskiya ya kamata a saurare su, amma mu dalibai mu abun bai mana daɗi ba. Gaskiya.
I'm Dami Adefemi. They just declared the strike this morning, like we go a message that we should not have lectures, there should be no tests, no compilation of results and all, so we just have to keep waiting.
Ita wannan daliba ta ce sunana Dami Adefemi, kuma ko kadan ban ji dadin wannan yajin aikin da kungiyar ASU ta fara ba. A yau dinan ne aka umarce mu da mu fice daga azuzuwan mu, kuma an dakatar da wasu harkoki na koyarwa kama daga jarabawa da kuma bada darussa. A martanin farko dai da gwamnatin tarayya ta bayar game da wannan yajin aiki, ma'aikatar ilimin tarayyan Najeriya ta hannun kakakinta Mrs. Chinanye Ohoma ta ce gwamnatin tarayyan Najeriya na ci gaba da tattaunawa domin gano bakin zaren warware wannan rikici, kuma ko a watan Janairun bana sai da ministan ilimi Malam Adamu Adamu ya kafa wani kwamiti na mutum 16 domin ci gaba da tattaunawa a yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnatin tarayya da kuma kungiyar malaman jami'o'i ta kasa a shekara ta 2009. Baban yaji Primary America daga Lagos.
Madalla a gaida baban gida Jibril daga Lagos. A shirin mu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya za a magance yawan matsalolin da ake samu tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i dake haifar da yajin aiki. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma bari mu leƙa yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda mayakan Boko Haram suka sake kai hare-hare a wasu ƙauyukan karamar hukumar Madagali dake jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da wannan rahoton.
Rahotanni dai na cewa mayakan na Boko Haram sun ma kai hari ne a Mudu da kuma Ibango, inda kusa ko wani gidajen mutane da abinci, wanda kawo yanzu ba da cikakken alƙaluma waɗanda lamarin ya shafa. Wani da ya tsallake rijiya da baya yace sun yi shigar butune tamkar da ƴan manga cikin dare, wanda kuma nan take sai mayakan na Boko Haram suka soma harbi ba gaggautawa da kuma kone-kone.
A kusa da Madagali, Mudu yana wulawo da kuma wani kauye a Ibango kusa da Madagali, sun kone-kone gaba daya, sun kone gidajen mutane, sun kwashe abinci da dare.
Suka shigo a wani irin kama suka shigo, kuma ya suka same ku?
A sun shiga irin kama ƴan banga haka, sai suka ce da dare haka suka yi kone-kone suka kwashe abincin mutane.
To babu jami'an tsaro ne?
Akwai jami'an tsaro, amma kan san jami'an tsaro ba sa kauyuka.
Kamar yanzu ku da abin ya shafa wani hali kuke ciki?
An gudu gaba daya haka, kuma garin ba mutane ma yanzu haka.
Kawai yanzu dai hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba su ce komai ba. To sai dai kuma shugaban karamar hukumar Madagali Yusuf Muhammad ya ko tabbatar da wannan sabon harin, inda ko yace abin takeici ne ma abubuwan da ke faruwa cikin kwanakin nan a yankin sa.
An shiga garin Ibango, an kone gidan wani honorable councilor wanda yake wato John Hamadjan, an je kuma Mudugu shi ma the same thing within that area, two different ward ne an kone garin gaba da shi ma. Kina ji gaba da yawancin an kone churches a wurin gaba da, an kone makarantu a wurin gaba da bisa ga
kamar dai shugaban karamar hukumar shi ma dan majalisar wakilai da ke wakiltar yankin Michigan da Madagali Mr. Adamu Kamale ya ko tabbatar da akwai wannan lamari, inda mako ya musanta batun cewa babu sauran ƴan Boko Haram a waɗannan yankuna da aka kwato na Michigan da Madagali da ke kusa da dajin Sambisa.
Yanzu Aziz Murasa magana, wani kalma zamu iya kwatanta halin da muke ciki. Mutane Madagali, in ka lura 2014 wannan abu haka ya faru kamar wasa har azu a ci Madagali, a ci Michigan, a ci Bihar, har Gombe. To yanzu a sati uku da suka shige, kowane rana dai ko kuma kowane kwana biyu ana kawo hari zuwa Madagali. Duk kauyuka Madagali yanzu kamar ƴan ta'adda suna cinyewa kaf, suna kolawa, suna kone-kone. So wannan abun mu a wakilin mutane a zamana wakilin mutanen Madagali ni gaskiya shi jagora sojojin Najeriya, chief of army staff da chief of air staff, ni ina fara da babban murya suna yima Najeriya kariya. Suka ce ba inda Boko Haram ya rage, suka ce su doko flag na Boko Haram da kasangisa, kuma mu muna cewa kasan Madagali Boko Haram suna nan da jimbinsu, suna nan suna kashe mana mutane, suna kai kuma mana gidaje, ko su yi magana ba za su yi ba.
To sai dai kuma wata matsalar da ake fama da ita yanzu ita ce na yadda jami'an soji da ke aiki a wajen ba sa karkashin rundunar soji ta 23 da ke Yola ko na Mobi, wato suna karkashin na Chibok ne da ke jihar Borno, da hakan kan zama kan da garki ga jami'an gwamnatin jihar, kamar yadda shugaban karamar hukumar Madagalin ke cewa
sojoji na 28 brigade aka ce ba su karkashin gwamnatin Adama, suna karkashin Chibok, letting directed from Chibok, whatever shi gwamnati yake so ya kai magana sojoji yake da Borno kamar ana state fine da yayi.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola, Nigeria.
Madalla an gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger. Hadakar kungiyar matasa musulmi ta Niger ta gudanar da babban taronta na shekara-shekara a birnin Agadez. Wannan dai shine karo na 22 kuma taron na bana ya maida hankali ne akan fadakar da matasa yadda za su kauce wa fadawa ayyukan ta'addanci da kuma muhimmancin ayyukan agaji. Ga rahoton da Tamar Abare ta aika mana.
Ibrahim Saini shine shugaban kungiyar matasa musulmi na Niger ya fadi dalilan su na zabar jihar Agadez.
Wanga tsari na 22 kenan. Daga shekara sai mu doki wani jaha sai mu tara matasa musulmi. Akwai cikin su daga sano masu sana daban-daban. Akwai ma'aikacin gwamnati, akwai wanda suke zaman kansu, akwai manomi, akwai makiyayi, akwai kowa da kowa. Kuma akwai ƴan lakon, akwai almajirai, akwai malamai. Mun zo nan ga Agadez don bana mun ce ya kamata a ce mun kula da tarihi. Cikin rayuwar musulmi tarihi na da muhimmanci. An san tarihi to shine za a gina gobe, kuma akwai abubuwan da muke gani musan wannan kokari iyayenmu ne wanda suka yi mana kaman kwance hankali. Niger kadai ne aka ce kasan na zagaya kasan nan su kai 20.
Abubuwan da suka maida hankali akai dai su ne jin kai, taimaka ma gajiyayyu, wa'azi ga matasa don kauce mu shiga harkokin ta'addanci,
kula da aiki, neman ilimi, tausaya mu juna. Don shi ne wasu ayyuka muna gwada ma yana cikin addini ko da ba mu kula da su ba. Misali, ka taimaka ma dan uwanka abin da zai raya shi. Mun san sadakan kuɗi ko abinci, amma ba mu san muhimmanci sadaka yau ba. Ko muka ce duka wanda suka zo yanzu, mun san wanda suka zo da wanda aka samu nan ga su mun kai mutum 1000, kowa ya zo da akalla tuwayi guda.
Ko me suke yi a kungiyar tasu wa matasa na jan hankali dan kawar da su daga ta'addanci?
Wallahi abinda muka gane akwai cikin abinda ya samu mutashin da suke wannan aiki na asha, akwai jahilci, akwai talauci. Dan mutum bai da aiki, bai da sana'a, an bar shi wanda ya zo ya bashi wani abu sai ya sa shi aiki. Akwai kuma rishin shawara tsakanin dattijawa da yara. Wanga aiki ya shahi kowa da kowa, ya shahi ku jarida, ya shahi mu matasan, ya shahi iyayenmu dattijawa maza da mata. Kowa ya diba gida, ka a bar yaro da telefon da portable, ba a damu da abubuwan da ke diba ciki. Ka a bar yaro yana ban wasu mutane wanda baka san su ba. Wannan mutane wanda yara suke zuwa su wani ne, dan da magana ake iya juya hankali matashi a kula. Dan ku wannan aiki ne namu ne mu duka, a cikin lakol ne, a cikin unguwa ne, a cikin gida ne. Ka a bar banna ya shigo. In banna ya shigo to ba mutum guda zai shafa ba, duka al'umma zai shafa. Muna bin kasa duka, muna ziyara, na zamna tare da matashin a cikin lakol. Muna da club na Jami Zulma wanda ake musu wazuka da conference.
Shi kuwa Isiyaka Yawale daga jihar da Magaran ya nuna jin dadin shi yayin da ya bada jini.
Bukul irin horin cikin da nake ji ba gaskiya, indai na bada jini gaskiya saboda na ji dadin jikina, gashi na taimaki al'umma.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da Magaran a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Tamar Abari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Makon da ya gabata muna tattaunawa ne akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi makomar noma a Najeriya. Idan mai sauraro na biye da mu, muna tattaunawa ne da babban daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria, Farfesa MK Uthman, wanda ya kawo mana ziyara a nan birnin Washington DC. A makon da ya gabata mun dasa aya ne a daidai lokacin da Farfesa ya fara mana bayani akan mataki da hukumar sa ke dauka na wayarwa da manoma kai su san alfanun noma kayan abincin da ba a sanya masa taki kuma magungunan zamani ba.
To alhamdulillah ita dai ita cibin bincike da wada dabarun noma ta Amarbel ta Zaria, kowa ya san ta, kowane manomi ya san cewa mu ba abin da muke illa banda mai ta yada abubuwa dabarun noma da sauran saka. To a yanzu haka akwai takardun da muka rubuta na organic farming shi wannan yanda mutane za su yi shi da kuma yanda za a yada shi, kuma mukan aika su ga irin ADP na kowace jiha domin ta ga yanda za ta yi yada wannan dabaru a wajen manoma. Sannan kuma kamar da ga maka kowane sati mukan je gidajen radio mu yayyada wasu abubuwa dabaru daban-daban. Wannan yana daya daga cikin abubuwan da muke yadawa kenan. A da mukan yi shi hamma a television, amma yanzu saboda tsadar abubuwa na television ya hana, ya zama mana na da wahala mu je television. Amma dai muna nan muna kokari mu ga ta yaya za mu yi har mu rika watsa waɗannan abubuwan a cikin television domin su kanshi manomi ya gimmu muna yi. So waɗannan hanyoyi kenan.
Farfesa ya ci biya ka take bullo a lamari idan ta samu korafi daga manoma na cewa ga wata sabo cuta ta bullo tana lalata kayan amfanin gona. Ya kuke bullo a lamarin in kuka same irin wannan?
Alhamdulillah, kaga mu cibiyan mu yawanci dama takan yi aiki ne da cibiyoyin bincike daban-daban wanda suke su 18 ne a cikin jihar Najeriya. Kaga muna da akwai AIR, akwai Nafiri, akwai Furin da sauransu dai haka. To duk idan wannan ya taso, wani matsala ta taso ga noma irin wannan, mukan magana da su cibiyar da suke wannan binciken. Sai mu je mu gano, sannan mu kanmu muna da ƙwararru wanda suke suna da waɗannan karatu na fanni a cikin noma. Kaga a wajenmu akwai manoman da suke na tsiro ne, akwai na kiwo, akwai duka da wanda ka sani akwai su. Domin maganar nake maka a yanzu haka, ita wannan cibiya tamu tana da ƙwararru masu digiri sun fi har manyan digiri masu fi mutum 100. So kaga da mun ga wannan kaman bara an yi abin da ake kira tomato ebola. To wannan tomato ebola din muna ganin sa, sai muka hada gwiwa da mu da cibiyar bincike ta IR wanda take nan Zaria, muka je muka sa ƙwararru suka zagayawa inda duk abin ya shafa, muka gaggano ga abin da yake, ga yanda ake, ga kuma gungunan da za a yi. To daga nan Allah dai taimaka dai, muka gaggaya muka bada dabaru, kuma abin da Allah ya kawo ya kare. To dama dai in dai akwai abin da ya faru, za ya zamanto mun nazari a kansa, sannan mun jawo wata cibi da dama ita alhakinta ne da wannan. Domin su wannan cibiyoyin guda 18 nake maka magana, kowacenta akwai aikin da aka bata. Wasu an ba su aiki ne kan gero, dawa, masara, wasu an ba su akan diddai kowane irin abu, akwai wanda kuma na kiwo ne. To dukkan su mu dinnan muna aiki tare da su, kowannen su ba wanda ba mu aiki da su, saboda idan abu ya taso mukan je wajen su. Sannan mu kuma kanmu kamar na ga maka mana ƙwararrun mu wanda su ma suke yin bincike su gano ta dabarun da za a sha kan kowane irin matsala, ya zamanto Allah sa mun riga mun yi wannan.
To duk da yake da cewar akwai manoma sukan yi korafin cewar wasu manoman ba su san inda za su kai ga irin wannan korafi ba idan haka ta faru daga matakin karamar hukuma har zuwa matakin jaha, ga manomi wani kira za ka yi da shi idan ya ga irin wannan ya isar da sakon?
Alhamdulillah, a yanzu abin da nake son ina farin cikin gaya maka cewar ita cibiyarmu ta fito da wani abin da ake kira Farmer Safe Line Center. Wato ita wannan ita ma wata cibiya ne a cikin cibiyarmu wadda za ta yi amfani da telefon din nan. Ya zamanto yanzu manomanmu in ka lura, ai Allah ya sa da yawancinsu dukkansu suna da wannan telefon. To za su yi kiran mu a kai tsaye. A yanzu haka dai ita an ba mu namba, ita ce 1442-1442, amma ban fara amfani da ita ba. Muna nan muna ta shawarwari da su mutane masu kamar su MTN, su Glo da sauransu, domin su yi da cewar mai amfani da wannan namba, kuma zai zamanto in muka amfani da ita zai zamanto ba an caji manomi da kuɗi ne mai tsada ba.
Wato zai aika sakon karta kwana ne ko kuma zai kira namba ne?
Zai iya aika sakon karta kwana, kuma zai iya kira ma kai tsaye.
Farfesa MK Usman kenan daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. A tattaunawa mu da shi a lokacin da ya kama na ziyara a nan Washington DC. Masu sauraron mu sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda zamu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa MK Usman da ma duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, musamman ma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
A gaida Sarfil Hashin Gumel, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙar ta farko wata haɗin gwiwa ce daga Muntari Dan Ma'azu Baban Khalifa Ji Kankandi da Aminu Kano mai daga Ruku. Wani suke tsato shugaban ƴan adawar ƙasar Kenya Raila Odinga. Ya kamata ka gane zaman lafiya ya fi zama dan sarki. Dan haka, baiwa Uhuru Kenyatta haɗin kai shine kawai mafita a gurin ka. Ita ma wasiƙa ta biye ta haɗin gwiwa ce daga Nasiru Kaino Hadeja da Ashiru Usman Sabuwar Gwaram, wani suke cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Babu Buhari, Allah ya ƙara lafiya. Kullum muna cikin zullumin ganin ka. Addu'a ce ba za mu daina ma ita ba dare da rana. Ya kamata gwamnati da kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa a zauna teburin sulhu domin ƴan magana kan ce idan manyan giwaye na faɗa to tabbas kananan ciyayi ke shan wahala. Sako daga Aminu Dan Kaduna Amanawa. Sai kuma sakon Hajiya Gambo Mammangu sau wanda ke cewa ina jajantawa iyalai da ƴan uwan waɗanda suka rasa rayukansu akan iftila'in da ya aukawa ƙasashen Saliyo da Burkina Faso. Allah ya kara sake aukuwar hakan a nan gaba, amin. Shi ma Alhaji Umar Foreba Adam A. Adam Gashuwa cewa muna jajantawa al'ummar ƙasar Saliyu sakamakon zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama, wasu kuma suka jikata. Muna fatan Allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba, amin. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Jami'an tsaro na jihar Lagos hakika kun cancanci yabo da jinjina bisa kokarin da kuka yi na damƙo wasu matsafa har su fiye da 40. Da fatan za ku ƙara azama sosai wajen ci gaba da zakulo matsafan da sauran ƴan ta'adda duk inda suke. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Daga ƙarshe sai sakon Janaral Buhari Hayaguru da Adamu Umar Yanga, wani suke cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira gwamnatin Najeriya da ta duba matsalar yajin aikin malaman jami'ar Najeriya sabili da yadda ilimi ke taɓarɓarewa. Da fatan gwamnati za ta ji wannan koke namu.
A gaida Ibrahim Jarmai, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadai da masu rajin ɗaukaka farar fata da suka shirya wani gangami da ya haddasa asarar rai a ranar Asabar a garin Charlottesville na jihar Virginia, inda ya ce wariyar launin fata muguwar ɗabi'a ce. Karo na farko kenan tun lokacin da wannan rikicin ya ɓarke. Shugaban Trump ya kira ayyukan masu ɗaukaka farar fata da 'yan Nazi da kuma KKK a matsayin miyagu masu wuta da zaune tsaye, abinda Amurkawa ke Allah wadai da shi. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce ra'ayinsa da na shugaban Amurka Donald Trump ya zo ɗaya, cewa dakatar da shirin makaman nukuliya na Koriya ta Arewa abu ne da za su fi mai da hankali a kai. Shugaban na Japan ya shaidawa manema labarai a birnin Tokyo cewa shi da Trump sun amince a kan wannan batu ne a hirarsu ta wayar tarho a yau Talata. Aƙalla mutane 300 ne aka tabbatar da mutuwarsu wuni guda bayan da malalar taɓo da ambaliya suka mamaye Freetown, babban birnin ƙasar Saliyo. Amma kuma dai jami'ai sun ce akwai yiwuwar ƙarin adadin. Wannan bala'i da ya faru a safiyar jiya Litinin ya biyo bayan ruwan sama ne kamar da bakin ƙwarya na sa'o'i da dama. Waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce wannan wani yanki da abin ya fi muni a Regent, hanyoyi sun zama wato magudanan tabo. Aƙalla mutane 2,000 ne suka rasa matsugudansu. Tsohon shugaba na biyu na ƙungiyar Al-Shabab ya ce ya fice daga wannan ƙungiyar ta 'yan bindigar ta Somalia. Muktar Robo da aka fi sani da Abu Mansur ya gana da manema labarai.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makera da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniyan mu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima yanzu, kuma sai a saurari shirin yau da gobe.